This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a sashin mu na internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jumai Ali, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Gwamnan jihar Kaduna ya kuduri niyyar ganin bayan ma'aikatan bogi a jihar. A kasar Niger kuma da Nigeria, ma'aikata ko kuma yan jam'iyyu na kasar ne suka yi taruruka akan manufofin su a zabukan gaba. Akwai shirin da rashin tayi har ma da ra'ayoyin da kuka bar mana ta waya. Amma duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa kasar Qatar, inda zai gana da takwarorin aikinsa na kasashen kungiyar hada kan kasashen yankin tekun fasha da ake cewa GCC a takaice, domin kawar da damuwar da suke yi dangane da yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran akan shirin nuclear ta. Jiya Lahadi da daddare, Mr. Kerry ya isa Qatar bayan da ya wuni a kasar Masar, inda ya jaddada muhimmanci dangantaka tsakanin Masar da Amurka da kuma muhimmancin kasar Masar a gabas ta tsakiya. Kungiyar haɗin kan kasashen yankin tekun fasha ta kunshi kasashen Saudi Arabia da Bahrain da Kuwait da Qatar da Oman da kuma daular kasashen Larabawa. Wasu kasashen kungiyar ta GCC sun bayyana damuwar cewa sassauta takunkumin da aka yi ko kuma za a yi wa kasar Iran zai gurgunta al'amura a yankin. Haka kuma sun bayyana tsoron cewa Iran din za ta faɗaɗa tasirinta.
Rundunar sojan Najeriya ta ceci mutane 171 daga hannun 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin kasar. Jiya Lahadi, mai magana da yawun rundunar sojan Kanar Tukur Gusau ya yi wannan furuci. Ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto ɗin har da yara guda 101 da mata 67, sauran kuma maza. Haka kuma rundunar mayakan sama ta ba da rahoton cewa ta kashe 'yan yakin sa kai da dama lokacin da take taimakon sojojin da ke ƙasa tara harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi ƙoƙarin kaiwa ƙauyen Bitta, kimanin kilomita 50 kudu maso yammacin kewayen garin Bama, inda sojoji suka kai samami. Sanarwar ta jiya Lahadi ba ta faɗi takamaiman lokacin da aka kai hare-haren ba. A makon jiya sojoji sun ceci mutane 71. 'Yan kungiyar Boko Haram kan kai hare-hare akai-akai a ƙauyuka, suna sace mutane, suna kuma tilastawa wasunsu rungumar addinin Musulunci.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, kasashen Ingila da Faransa suka ce za su baiwa hana kwararowa bakin haure da ke neman zuwa Ingila ta hanyar ƙarƙashin ƙasa a Turai muhimmanci sosai. A wata sanarwa haɗin gwiwa da aka buga a jaridun Faransa da na Birtaniya, sakatariyar harkokin cikin gidan Ingila Theresa May da takwaran aikinta na Faransa Bernard sun yi kira ga sauran ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai da sauran ƙasashen duniya da su taimaka wajen hana kwararowar 'yan gudun hijira daga ƙasashen Afirka zuwa Turai. Suka ce ba a malala titunan ƙasashensu da zinari ba. Jami'an ƙasashen biyu sun ce dubban 'yan gudun hijira da suka shiga Turai ta jiragen ƙasa da motoci a 'yan makonnin da suka shige galibi sukan fara yada zango a ƙasashen Italiya da Girka ne ta jiragen ruwa daga Afirka. Jami'an biyu sun ce ya kamata a tunkari wannan matsala ta ɗaukar matakan rage yawan 'yan gudun hijira da ke tsallakowa zuwa Turai maimakon sassauta manufofin ƙaura. Aƙalla 'yan gudun hijira guda 10 ne suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin shiga Birtaniya ta Faransa. Birtaniya da Faransa sun ce za su inganta matakan tsaro a hanyar ƙarƙashin ƙasa ta Turai, su ƙara yawan sojoji da wasu jami'an tsaro da kuma yin ƙarin katanga da na'urorin tantancewa ko kuma sansunowa.
'Yan tawayen Kurdawa sun kai harin kunar bakin wake a kan wani sansanin 'yan sanda a gabashin ƙasar Turkiyya jiya Lahadi, suka kashe sojoji biyu da raunata 24. Ofishin gwamnan yankin ya ce harin da aka kai lardin Agri kai kusa da kan iyakar ƙasar da Iran ya danganci wata mota da aka dankare da ton biyu na nakiyoyi. A wani hari na daban kuma an kashe sojan Turkiyya guda ɗaya da raunata guda hudu a lardin Mardin da ke kudu maso yammacin ƙasar lokacin da motarsu taka wata nakiya da ake kyauta zaton 'yan tawaye ne suka binne. Jikkata jami'an tsaron shi ne al'amari na baya-bayan nan a cikin jerin tarzomar da ake yi tsakanin 'yan Kurdistan Workers Party PKK a takaice da kuma Turkiyya wadda a makon jiya ta fara kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da suke auna 'yan tawaye. Yan Kurdawa a cikin Turkiyya da kuma arewacin Iraki. Kafar yada labarun gwamnatin Turkiyya ta ce sojojin gwamnati sun kashe 'yan yakin sa kan Kurdawan Maitan kuma sun raunata 400. A ranar Asabar shugaban Kurdawan Iraki Masud Barzani ya gabatar da wata sanarwa yana kira ga bangarorin biyu da su yi wa Allah su koma su kaddamar da shirin samun zaman lafiya. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Ana ci gaba da tantance tsakanin ma'aikatan zahiri da na bogi a jihar Kaduna, inda gwamnan jihar Nasiru El-Rufa'i ya yi alwashin sai ya ga ɗabi'ar nan ta kau. Isa Lawal Ikara, gare ka.
Duk da kwarmato da kwarorotan da ma'aikata suka dinga yi lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ta tantance su kafin ba su albashi a watan da ya gabata. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i ya kara tabbatarwa da ma'aikatan cewa a wannan watan na Yuli ma sai an tantance su kafin su karɓi albashin nasu. Malam Nasiru El-Rufa'i da ke jawabi a wurin wani taron jin ra'ayoyin al'umma da aka shirya a Zariyan Shiya ta ɗayan jihar Kaduna ya yi bayanin irin kuɗin da gwamnati ta gano ma'aikatan boge na waskiya da su duk watan duniya a jihar ta Kaduna.
An yi bincike na farko naira miliyan 120 da ake sacewa wannan wata da ya wuce muka hana satan. Amma ba a gama ba, domin har yanzu mun sani, muna da masaniya, domin mutane suna aiko mana a wuri kaza wane da wane da wane ba ma'aikata bane amma ana karɓa albashin su. Wane ya mutu amma har yanzu ana karɓa albashin shi. Akwai likitoci guda biyu a wani asibiti a nan jihar Kaduna wanda suna aiki a Abuja kuma suna karɓar albashi a Kaduna. To duk wayannan abubuwa muna da masaniyan su, saboda haka mun sake duba tsarin da aka yi na watan da ya wuce. Za mu gyara shi, za a sake yi wannan watan. Kuma yanzu in za a sake yi, ba wai kawai za ka zo bane da takardunka na aiki, za mu fito da sabon tsari wanda akwai ɗan sanda da ankwa yana jiran ka. Idan ka zo aka gane ƙarya kake, sai a sa maka ankwa a kai ka inda ya kamata ka je. Kuma in kun ɗauka kuna da yawa, wallahi tallahi mun fi ku, kuma za mu kama ku.
Game da maganar ba da wa'adi ga wasu gidaje da ya ce an yi a filayen makarantu a birnin Zazzaukuwa, Malam Nasiru El-Rufa'i ya ce ba gudu ba ja da baya, idan Allah ya kai mu Laraba wannan makon gwamnati za ta fara ruguje gidajen da aka gina ba bisa ƙa'ida ba.
Mun je Al-Huda College, mun ga yadda wasu marasa imani, marasa tunani ga hostel ɗin yara ga gidansu. To wallahi sai mun tada gidan. Ko mutum wane ne? Ko me ya taka da, ko me kake taka, ko me kake daura, in ka shiga makarantunmu kai gida wallahi sai mun rushe shi. Mun je Al-Huda College mun gani ranar Laraba wa'adinsu zai cika, bayan Laraba duk abin da ya same wanda ya zauna a ciki shi ya ja makansa.
To sai dai fa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro ya zo da wani uzuri game da yunkurin ruguje gidajen da gwamna Nasiru El-Rufa'i ke niyya yi.
A ka'idar musulunci, wanda ya kwaci fili ya sayar ma wani, shi zai biya mai filin nan, shi ko mai filin nan a rusa. An yi irin wannan a jihar Niger. Kasuwa da aka tayar, wasu sun haukace, waɗansu sun rasa yadda za su yi, kuma har yanzu filin ba a yi komai da shi ba. To muna roƙo bisa ga adalci irin naka, a tausaya. Wajibi ne a karɓa, amma a tausaya, a duba a ga yadda za a ba su, wanda mutum in an rusa zai je ya samu wani wuri inda zai koma.
Jim kaɗan bayan miƙa wannan ƙorafi ko roƙo ne ma Malam Nasiru El-Rufa'in ya ce.
In aka bi doka, aka ga cewa bin doka zai kawo halhalu da yawa, shi ne sai a yi rangwame. Amma rangwame aka yi maka ba wai kana da haƙƙi ba ne. Ina fata Malam ya fahimta, amma kamar yadda ne alƙawari zamu duba wannan sosai kuma wallahi zamu yi haka tsakani da Allah
shi dai wannan taro na jin ra'ayoyin al'umma a jihar Kaduna ya fara ne a shiya ta biyu jihar Kaduna kafin gangarawa shiya ta ɗayan da gwamnatin ta ce za ma ta leƙa shiya ta uku jihar Kaduna a watan gobe kana a cewar ofishin mai bayar gwamnatin jihar Kaduna shawara kan harkokin siyasa Malam Ubasani za a ci gaba da yin wannan taro ko na watan duniya daga nan har gwamnatin ta ƙare Isa Lawli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
inda albashin shi bai huto ba ni je la kamai kulanga ya yanke wayar wutana mai karbar haya ya zo wutana shidda ban biya ba an babu kudi ka bar gidana dan garuwan mu mai ruwa
To kar amanta dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a shirinmu na hantsi daga nan Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu dan shakata da marigayi dan Maraya Jos.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin birnin Germany shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italia in yi dan foka ya kariya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Laina shin ga labinta zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolaran da fe jirgin sama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka saya in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hau mutukar in ba kan lafiya je ka kashawo magani Allah na ba magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school
To Allah ka gafarta ma dan Maraya Jos. Niger kuwa jam'iyyar MNSD ce ta yi taro inda suka nuna cewa sun fa shirya tsaf a zaben da zai zo na kasar na gaba ɗaya na shekarar 2016. Mani Shaibu daga Niger ya hada mana wannan rahoton.
Taken jam'iyyar MNSD na Nasara kenan lokacin da magaban Alibada Abuba na bangaren gwamnati suka kirayi taron ba da labari ga takaddama dake akwai tsakanin su da bangaren Sani Umaru mai adawa da Majalisa Malam Salisu Umaru Di Amita da bangaren Albati
muna godiya ga Ubangiji Allah dan dai farko shari'a ta kada manyan ramin godiya ga jujoji kuma abinda suka yanke mun yarda da shi kuma abinda kotu tai shine daidai kuma alhamdulillah mun gode ma Allah kuma wannan jujoji Ubangiji Allah sa su ci gaba da aiki su na gaskiya irin wannan koda yaushe
to me kuka tabbatar ma magoya bayan ku dashi
to abinda muka tabbatar ma magoya bayan mu dashi kamar lokacin da kace an samu takunkumi yanzu Allah ya kawo ranar da aka cire mu mushi yanzu zaman da ake president Albade shike da eminence da nasara ga hannun shi ga mu abinda shari'a ta gaba tai
to zabbuka ke tai ba gani kuma eminence ne na cicire ya za a yi kutumu burabun
ba da cicire wanda bai san eminence shine ke ganin tana cire amma duk wanda ya san eminence ya san ba shi da take ba a ko ina ɗayan eminence da suke kullu lokaci zo suna gama kansu ne sai abubuwan da ya dace
magoya bayan albada abuba daga sassa daban-daban na jiha suka amsa kira ga ma ra'ayin waɗansu daga ciki
wannan takunkumi wanda aka sa sun gaya da mutane da shi babu shiya babu shi gobe yau muna cikin eminence 100% ko muna aiye magana suna eminence a ko ina a cikin Niger kuma a cikin jihar Maradi
alhamdulillah na ji daɗi kwarai da sunan mata gaba ɗaya wallahi can an ce ba mu eminence sai eminence tana ga hannunmu daren da an yi magana san ranmu mu yi yanda muke so
to wai duk wannan takaddama ta tsakanin ƴaƴan jami'iyar emergency nasara da ke yawan kansu kotu bangaren Sani Umaru mai adawa baya shakku a zaɓuɓɓukan da ke ta yin 2016 Malam Haya Ari mai magana da yawan Sani Umaru
yanzu mu kawai aiki za mu ci gaba da shi tukuru na Allah kama mu mu samu iko kenan MNSD ba mu da wani falgaba yau ba mu da shi gobe ba mu da shi jibi
Haya Ari kenan da bangaren adawa a cikin MNSD Shaibu Mani murya Amerika daga Maradi a Jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba tare da Salihu Garba
baza kalibi ne kudinka kuma ka tashi kashewa to ka kashe
da rashin kai akan bar araha amma barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirin har yanzu muna kan batun man fetura arewa makon jiya injina Aulu Ibrahim ɗaya daga cikin bakin mu ya kare da cewa
a inganta kuma shauran downstream abinda tura suke cewa downstream da upstream sector sannan kuma a samu makamashi a haska shauran masana'antun mu na aikin gona masana'antun mu na masako na kere-kere da abubuwa daban-daban da zamu iya yin su
to yau Madina Dauda za ta ci gaba da firar inda ta ce
Har yanzu zan kasance tare da kai injiniya Awal Ibrahim. Hukumar sa ido a yadda ake aiwatar da kudaden albarkatun kasa wanda aka fi sani da NEITI ta yi bayanin cewa akwai kudade har kusan dalar Amurka biliyan 7.5 da har yanzu ba a san inda suke ba. Sannan baya da haka ma Bincikensu ya nuna cewa kudade har dalar Amurka biliyan 11.5 har yanzu sun salwanta shin sama da fadi akai da su yaya akai ba a zuba su a asusun gwamnati ba
wato katokan abin da ya kamata matsama rawan da irin kungiyoyi irin namu za ta iya takawa akan irin wayannan matsaloli da kuma matsaloli ma gaba daya na yanda ake gudanar da kasa domin sa ido abin da ake shira muke kira ya kamata ne gwamnati a dinga su ƴan ƙasa su dinga sa ido a dinga samun collaboration da gwamnati wajen in ana tsara manufofin gwamnati da kuma in ana aiwatar da su domin idan aka yanda kasashen duniya suke aka kawo transparency a cikin duk abin da ake yi a kawo wayanda ba gwamnati ba su shigo masu amfana da manufofin gwamnati din kada a rika barin jami'an gwamnati su kadai su suke da fada su yi abin da suke kidansu su yi rawan su a wajen tsara manufofin gwamnati na kashe kudade da kuma yanda za a aiwatar da su a rika jin shawarwari na jama'a na wayannan stakeholders din to in aka dauki wannan mataki to komai da komai zai tafi amma domin shi harkan mai kuma ki sani wata matsala da muke da shi kuma a Najeriya harkokin nan ba sa hannun ƴan ƙasa 100% domin kwarewa a wajen yin wannan tone-tonen da bayanai kamar yadda abokina wanda ya magana daga farko ya magana wasu bayanai ba na mantawa Professor Jibril Aminu lokacin da ya zo wani taro a Bauchi na taron North East aka sashi ya zama kiye ya zama guest speaker ya ba da keynote address akan dama da irin abubuwan yadda Arewa maso gabas za ta iya yi domin ta ci gaba ya faɗi irin yanda siyasar haƙan mai yake a duniya ma baki daya domin wayannan kwarewa su tura wannan yanda gwamnati ta tsara yanda tafiyar da mai nan yake su ne za su zo da kudin su su zuba a binciken abin da ake kira exploration sai sun bincika da kudin su sun yi komai an samu mai din su za su dauki wannan risk din akan su to tunda aka ba su dama kuma kwareran nan kwarewa a cikin wayannan harkokin, to dole ne kaman kowace sana'a, koda kaman misali gidan biredi kake da shi, in ka zo gidan mai biredi lokacin da zai kwaba sugan shi da madaran shi yayi ratio din shi, shi yake bambanta kowane biredi a duniya, to ba zai ba gidan biredi da zasu yadda su baka wannan secret din ka gane. To dan haka su ma suke da wayannan abubuwa. Abin da yasa, to dan haka dole ne masu hannu da shuni da gwamnati ta tsaya tsayin daka mu ga mun samu kwararru ba na takardu kawai ba, kwararru a wannan hanya yanda zamu iya yin wayannan abubuwa da kanmu. Dan haka dole wannan laifuka duk abin da neti take magana da shauransu ya wuce maganan mu kadai mu kasa, to abu ne da yake ba mu da isassun kwararru a wannan fannoni. Saboda haka ina ganin idan aka zo aka hada gwamnati da kungiyoyi duk manufofin gwamnati da za a tsara don amfanin jama'a, kar a bar jami'an gwamnati su kadansu su tsara shi yanda za a yi kuma su aiwatar da wayannan manufofi, a nemi shawa bakin mutane, to za a samu wannan, za a samu.
To bari zo ga Yusha'u, kai kwararre ne a fannin tattalin arzikin kasa, yanzu yawan wayannan kudade da ake cewa sun salwanta daga albarkatun kasa a Najeriya, kana ganin gwamnati ko ta taka rawar da ya kamata ta taka?
To ai abin da ke faruwa a kasashe irin Najeriya, musamman kuma a yanayin da muka samu kanmu, shine yanayi na ko unkula, wanda shine ya haifar da dukiyar da za a amfani da shi a gina kasa ta bace. A wannan kasan ne, a wannan yanki na duniya, aka samu yanayin da gwamnati ta bude account da John Pipot Morgan, JP Morgan, amma aka kira ministan kuɗi da gwamnan banki na ƙasa da akanta janar na ƙasa, dukansu ba su san wanda ya bude account din ba, kuma aka yi shiru, wanda a wancan lokaci ni an tuntube ni kuma na yi kira da cewa 'yan majalisa su bi magana a hankali, saboda kamfanin JP Morgan kamfani ne da ya gina Amurka shekara 260 da suka wuce, akwai kamfanin kuma layin jirgi na Amurka wannan kamfani ya samar da shi. To tunda ya samar da shi kuma muna ajiya da wannan kamfani, kuma kudaden Najeriya suna shiga wani yanayi da ba a sani ba, to a irin kiraye-kirayen da muke yi, to zamu kira wannan gwamnati cikin bukatun da aka shigar ma G7, wanda shugaban kasa yaje ya sanar, in an sa wannan maganan a ciki to abita, in kuma ba a sa ta ba to abita, domin shi ta wannan babban kamfani duk inda kudi ya shiga a duniya zai gano shi.
To nawa ne yanzu kudaden da Najeriya ta riga ta zuba wannan asusu, za ka iya gaya mana?
Ai kudin bai da iyaka, tunda gwamnati wanda suke ma rike ya kamata su fada bu su fada ba. To
kuma yana girma
kuma kudi ne da ake zuba jari da shi, domin kudin da ya tafi JP Morgan and Chase kudi ne wanda aka sai da man fetur na ƙasa, za a biya gwamnati a cikin wannan kamfani, sannan gwamnati ta bada order kam kudi na kaza a zuba su jari anan, a zuba su jari anan, saboda haka kudin suna haifafa. To abin da yafi a tsari shine dole ne a samar da cikakkun bayani account na gwamnati, a san ko guda nawa ne, a kuma san nawa ne a cikin su, wannan ba wanda zai fito ya fada, koda ministan kudi ne sai an yi bincike. Saboda haka muke kiran mu a matsayinmu na masu kula da abin da ke zuwa ya dawo, yana da kyau.
To Alhaji Yakubu, kun jima ai kuna hulɗa da albarkatun ƙasa, musamman man fetur, ganin cewa ku ne dillalai masu ɗauko mana mai kuke saidawa, kuma wasunku ai suna shigowa da man fetur a Najeriya. A ina ne ake samun matsala da zai zamana cewa a duk lokacin da muka tashi neman sanin nawa ne kudaden da ake kashewa, nawa ne kudaden da Najeriya ke amfana a bangaren man fetur, muke samun cikas?
To Hajiya, na fari dai mu masu gidajen mai na kanmu independent kenan, muna saya mai a hannun gwamnati da kudin mu cash. To wannan kudin da muke biyan gwamnati tana da account da yawa, ko da jiya wani wata paper na gani yake cewa ba san iyakan ma account da ake sasaka kudaden gwamnatin aka biya ba,
kamar yadda Yusha'u ya faɗi yanzu.
To wannan matsalan Hajiya ya sa mai din muna da refinery guda biyu a Port Harcourt, daya a Warri, daya a Kaduna. Musamman misali mu dauko na Kaduna wanda za ta baiwa arewacin Najeriya, idan tana aiki fuli ta ishe mu ma arewaci, ba sai mun nima ma wata mai ba, don ta aiki za ta pompa Kano, daga Kano kuma za a je Guso, ta nan kuma ta arewa maso gabas za ta famfa Jos daga Kaduna, sai ta famfa Gombe, na ƙarshe ta famfa Maiduguri. Shi na fatakon ne ɗaya wanda zai zo Abba, daga Abba ya zo Inugu, daga Inugu ya zo Makurdi, daga Makurdi kuma ya je Yola. To mu yanzu misali in ma babu na bangaren Fatakwal muka tsaya kan Kaduna, in akwai danyen mai, wannan danyen mai tana sarrafa baki mai, tana sarrafa kwalta, tana sarrafa gas da na jirgi da na wuta da sauransu dai. Inda a ce za a batta ta aiki, to barin ta aiki kuma shine a sako crude oil in za ta zo lafiya daga Wari zuwa Kaduna. Bamu da matsalan kome Hajiya. A yanzu da kake gani labari ne kamar a ce iska ne guguwa yana zuwa, shine zuwan Buhari. Yanzu da Buhari ya shigo, da kanta mai ta koma normal. A yanzu da nake gaya miki Hajiya, mu masu dilalen mai ba za ma mu iya mu sayar da mai 87 ba, dole mu sayar 85 ko da 4. Duk mai mai ya yawa ba gunda za su ke ta mota. Akwai mai yanzu ko ta ina, ko da jiyan nan Maiduguri an bugo mun waya ana sayar da mai 85 akan mota.
Jama'a, nan zamu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu ci gaba. A madadin bakin namu Alhaji Shehu Aliyu da injiniya Awal Ibrahim da Alhaji Yakubu Dimka Fulka da wakilarmu Madina Dauda da Ciyo Bahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma sai mu je ga ra'ayoyinku da kuke bari ta wayarmu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, Malam Madorin, jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya Ikai Benin game da neman ɗauki ko tallafi daga ƙasar Benin da Chad da Niger da Kamaru game da yakin da ake da ƙungiyar 'yan Boko Haram. To wannan ziyara ta sa abu ne da yake da muhimmanci, musamman halin da Najeriya take ciki a yanzu. Babu damar ta tunkari wani yaki da take yi da 'yan ƙungiyar nan, dole sai da haɗin kan makota.
Na babba Haruna Damba, haɓar shiga joga karamar hukumar Funaka a jihar Wando. To alhamdulillah muna yi wa shugaban ƙasarmu Malam Muhammadu Buhari barka da dawowa daga rangadin da ya je ƙasar Benin. To haƙiƙa wannan bawan Allah ya samu tarba a ƙasashe daban-daban, ya je Germany, ya je Amurka, ya zaga ƙasashe na tafkin Chadi, wato Niger da Chadi da Kamaru, haka kuma ya je ƙasar Afirka ta Kudu. Don haka duk inda ya je ana tarbansa tarba ta karamci. Haka ya nuna mana cewa shugaban Muhammadu Buhari shugaba ne na ɗaukacin ƙasashen Afirka. Da fatan Allah ya dafawa wannan bawan Allah.
Ina kira da gwamnatin Janar Muhammadu Buhari kada ta ɗauki farfaganda waɗanda masu rajin kafa ƙasar Biafra suke yi a duniyar intanet da kuma gidan rediyo da suka kafa haramtacce.
To muna godiya da ra'ayoyin naku. Kafin mu ƙarƙare, bari mu je ga labarai amma a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa ƙasar Qatar, inda zai gana da takwarorin aikinsa na ƙasashen ƙungiyar haɗukan ƙasashen yankin tekun fasha domin kawar da damuwar da suke dangane da yarjejeniyar da aka ƙulla da Iran a kan shirinta na nukiliya.
To muna godiya. Sashin Hausa na taya Hajiya Hafsat Muhammad Baba murnar auren ɗanta Yusuf Muhammad Baba da aka ɗaura a makon da ya gabata ranar Juma'a. Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zuriya ta gari. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Shibahiro Diodone, sai injiniyanmu Neo Charles, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ya kuma ba mu dacewa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.